بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مولا ساكي هدوء وانا ساتيا ترانا الحميس يومنا ترى جوتا رمضان هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دائرة داريه دودا أربعين دا bakwai wanda ya daidai da 26 ne ko da bakwai 26 ga watan biyu shekara ta 2026. Kamar yadda muka saba, mun hada farfajiyar wannan makaranta na Al Faruq Islamic Academy domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da kuma karatun littafin 30 nassan fi ahkamis siyar. Mun tuke aya ta 4 a cikin suratul tahrim, wanda wannan shine kuma darasin mu na biyar daga farkon fara tafsiri din. Zamu tashi a farkon aya ta biyar insha Allah, ne Allah ya ce:
a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, asa rabbuhu طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكارا.
الله سبحانه وتعالى قلت كافم أمس عفوا كافم كرنت مفسر آية ذا واستنبوا يقول يا جودة نكي قصنا دم همان شي سوى دينا اللو كتيم أمس عفوا نفر كوتنا شوى السلام عليكم الله يكارا مال الله تيا دا إلميني البركة دا رأيوات كم أمين شي tare da mu baki daya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Take cewa mallam, ina tambaya ne, sai dukiya ta kai kamar nawa ne zakka ta kan haukanta, kuma idan ta haukanka nawa zaka kasa ta ka cire haƙƙin Allah? Nagode. To dukiya sai ta kai nisabi, abinda ake cewa nisabi shine kuɗin da sai ta kai. A wannan yau da muke magana yana miliyan 19 ne da ɗan ɗoriya, sau da aka 18 kai da ɗan ɗoriya. Idan matuƙar kuɗinki ya kai miliyan 19 kuma ya shekara, ba wai da dukiya ta kai ba ne kuma ake fitarwa. Misali, yau mutum ya samu miliyan 19, to ba kuma zai cire zakka a yau ba, sai har shekara ta zagayo ta riski wannan dukiyar ba ta ƙasa ba, ma'ana ba ta ƙasa da wannan kuɗin ba. Idan shekara ta kewayo, to daga nan ne za a kasafta kuɗin asalin wato gida 40, kashi ɗaya cikin 40 shine zakkan da zaki fitar. Ina fata mun fahimta. A nisabin ina ganin na duba shekaran jiya miliyan 19 dai ba kaɗan ne, 18 da wani abu. So sai mu kiyasta, haka mu ce dai miliyan 19 ƙaranci, sai ya kai kuma ya shekara zaki bayar, wanda zaki ba zakka ko mutane 8 ne, Allah ya faɗe su a cikin Alƙur'ani. To amma kuma sai take cewa, sannan dan Allah, dukiyar da ke gurinka ta kai ayi zakka, kuma akwai dukiyar wani a cikin dukiyar da ke wurin naka, kuma da ka lissafa har da ita ne, sannan kuɗin ya cika, ya matsayin fitar da wannan zakka take? To ai kuma kin ji, ai ba zakka ke kuɗin da ba naki ba, ai ba zaki zakka da kuɗin da ba naki ba. Za ki cire abin da yake na wani ɗin ne, ki lissafa sai ki gani. Idan kika lissafa ya kai nisabin can da muka faɗa sauran, to shi ne za ki. Idan kuma kika lissafa bai kai ba, kuɗin wani aiba naki ba ne. Saboda haka dukiyar ki ba ta kai lissafin zakka ba idan ce kasa da abinda asalin wato muka ambata. Wato akwai mutane masu imani kwarai da gaske. Akwai randa muke karatu a masallacin Malam Alilu Musa, wani tsoho ya shigo jikinsa na rawa, an cika a masallaci amma sai da ya shigo gaba tsakiya, ya ce mu malam da Allah nawa ne nisabin zakka daga murya, a sai ce nawa ne zakkan naira miliyan ɗaya, to kuma ko a lokacin ina ga miliyan biyu da wani abu ne zakka. Sai na ce mishi baba ai miliyan ɗaya ba ta kai nisabin zakka ba, wannan kawai sai fashe da kuka. Ya ce bai taɓa mallakar miliyan ɗaya ba ne sai jiya ta hanyar ɗanshi Allah ya sa ya samu, shi ne yake so shi dai Allah ya sa kan ya mutu ya yi zakka. Na ce to ai baba ko ajiya fa kace aka samu, sai ce to ai ko ajiya aka baka sai ta shekara kafin ka yi zakka. Ya matsa to a miliyan ɗaya dai ba wani abu da shi ma zai iya cirewa a ce ya yi zakka. Na ce baba Allah ne ya so ka ci miliyan ɗaya ka kawai, wancan kuma Allah ya yafe maka, niyyanka kuma Allah zai baka ladan wanda ya zakka saboda ita. Saboda innama la'amal wa innama li kulli imri'in ma nawa. To wannan kuma take cewa assalamu alaikum, Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana, amin, tare da ku baki ɗaya. Malam na ji wani malami yana cewa zakka tana da sharaɗi idan za a bada ta, ina so a faɗa mana su. To sharaɗin kenan ga sunan mun faɗa. Na farko ya kai nisabi, ba a fitar da zakka a kuɗin da bai kai nisabi ba, ko ba a fitar da zakka a kuɗin adashi. Kaga wancan da take akwai kuɗin da ba nata ba, kila uwar adashi ce ai, ta tattara kuɗin jama'a su zo ta ce musu ta yi zakka, kin ga sai ku kare a police station, abin ba zai daɗi ba. To sai ya kai nisabi kuma sai ya shekara, sannan kuma akwai waɗanda Allah ya ce su za a ba, su ne suna nan a cikin suratul tauba, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, har zuwa ƙarshe. Dan dai tunda kuɗin ki ba su kai ba, ba sai mun tsaya lissafa su ba. Ana ba da zakka ga duk wanda ciyar da shi bai zama wajibi ba, kin fahimta? In sun tafi gidan aure dama ai kemace dama mijinki ma lafiya ba shi ballanta ra'ayinki. Ya ba mijinta mana ya halarta ba zai iya ba shi, zai iya ba shi ko ita ɗin ce ma baban ne ba zai ba ta ba, amma uwar za ta iya ba shi. Saboda kin ga shi miji ba zai ba matan shi ba, amma mata za ta iya ba miji. Saboda to ka jiki shi ko sun ji Allah ya ce a ba mu haƙƙinmu, hakan za ki rufe ido ƴan gwalagwalan nan ki ƙirga su. Wasu mazan ba zai shiga ba, to kun bai karɓa ba shi kenan wannan kanshi, kin fahimci magana? In bai karɓa ba wannan matsala ne daga gare shi ba wurin shari'a ba. Za mu zo mu karanta da ku, ai kuma za mun karanta a tsariƙu salihin matan Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu, matansa iyalinsa annan salafu ne maganan zakka, fitar da zakka ce tana da akwai marayu a gidan, sannan shi kanshi Abdullahi ibn Mas'ud ta fi shi dukiya, ita ke ma tana ba shi kuɗi, ta ga tarkan taimaka mishi da kuɗi. To sai da aka saukar da maganar zakka, sai ta ce ma Abdullahi ɗan Mas'ud, ka je ka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, shin bayan kuɗin da nake baka da ɗawainiyar ƴaƴan nan da nake ɗauka, ya halasta a zakka ma in ciri wani kuɗin ƙara maka da shi? Shi ne Abdullahi ibn Mas'ud ya ce ke ki je ki tambaye shi da kanki. Kaga abin wai kalladi ya ja rawani ko? Shi ne ce ke ki je ki tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ita ba tana jin nauyi, amma haka nan ta tafi ta tambayi yana Annabi sallallahu alaihi wasallam, ina ga Ummu Salama ce ta ce da ita da Allah ta tambaya mata Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya halasta matan da ke ciyar da mijinta take taimakon ya'yan shi kuma ta ba shi zakka? Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya mai ce ya halasta ta ba shi. Kun fahimci magana? Shi galibi ba a bayarwa ga wanda ya zama wajibi ga ciyar da shi, kun ga shi namiji wajibi ne ciyar da ita. Yau inda a ce ba ta da shi ko tana da shi ta ce ba za ta yi ba, dole ta sai nema ya kawo mata. Ina fata an fahimta. To saboda haka in bai karɓa ba wannan damuwar sa ne maman Muhammad Lawal ba ma'ana shari'a ba. Ina fata mun fahimta. Kuma wancan da kika tambaya za a iya ba su. Allah ya dacar da mu. Shi ke nan ku? Idan mutum ya haɗa da bashin da ake bin shi. a'a ya zai hada da bashi haƙin wani
wanda
shi yake bi
a'a
don kana bi ai ba kuɗi kaga sun dawo ne ai ba su ai waji kun fahimci magana ba za ka yi lissafi da kuɗin da kana bi to kana bi ina suke ai ba su sai sun zo hannunka kake da iko din yanzu kana wurin in kana da kuɗi musamman a Najeriya nan kuɗin na da nauyi kana bi wani bashi sai amfani da kuɗin ma ya ba da cin hanci a hana ka ko kotu kuka je sai ya sa kuɗin ma su lalace a ce sai da 777 zai iya biya kuma miliyan uku to an biya ka miliyan uku da 777 mu'allim ai an nakasa dukiya jama'a mun fahimta to Allah dai ba kowa wadatar da zai yi wannan zakka din insha Allah Allah ta'ala ya ce asarar buhu in tsallaka kunna an yubila hu a zuwa jan khairar min kunna muslimatin mu'minatin ƙwanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara Allah ta'ala ce tabbas idan har ba ku tuba zuwa ga Allah ba bi ma'ana ya ku waɗannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas idan ya sake ku ubangijinsa zai musanya masa da wasu matan fiye da ku su zama na farko musulmi kaga ashe musulmi shi yafi kowa alkhairi idan aka ce wannan musulmi ne to yana da daraja fiye da wani wanda ba shi ba shi yasa ko a addinin musulunci yake da wasu haƙoƙi akan ka wanda wani bai da shi kamar misali tambayan da kuka yi game da zakka din nan ba za ka dauki zakka ka ba kafiri ba saboda zakka sadaka ce Allah ce innamas sadaqat duk abin da yake sadaka ne ba a ba kafiri dole sai musulmi kyauta ne ake iya ba wanda yake asalin wato akwai da iya ba kafiri zakka ko hakuri mu'allafatu qulubuhum ko amma kafirin da ake tunanin za a iya lallashi shi da zakkan ya shigo musulunci so wannan da Allah ta'ala ya faɗa ce musulmi sannan mu'minai kun ga ce akwai bambanci tsakanin musulunci da imani ba kowane musulmi ne mumini ba shi yasa ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi magana wani wanda yake ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir inda ya san duk mutane daya suke ba zai ce wanda yake imani ba to akwai musulmi wanda yake ga magarin mutum da yake imani da Allah yake sallah yake kiyaye zakka da kalma shahada da sauransu amma mumini shi ya wuce da shi ne wanda ya imani da Allah da mala'iku da rana ta ƙarshe ya yadda da ƙaddara duk abin da ya same shi ya san daga Allah ne wani da wata matsala ta same ta sai gidan boka da gudu to kaga wannan kuma ta samu matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ta taka ta je gidan boka ko mai duba kuma ta taskata abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta butulce ta kafurce wa alqur'anin da aka saukar mini sannan Allah ta'ala yace a qanitatin shine ma'ana masu biyayya ta'ibatin masu tuba zuwa ga Allah wanda dukkan waɗannan siffofi iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun cika su shi yasa da Allah ta'ala yace abidatin ma'ana masu bautan Allah sannan yace asalin wato sa'ihatin masu azumi shine sannan sayyibatin ya hada masa zaurawa wa abkara da kuma ƴan mata a cikin su to duk da cewa wannan aya ta sauka ne tana magana game da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuka duba dukkan siffofin da aka faɗa nan siffofin iyalan nashi ne kuma ma siffofin sun gaskatu akan su matan da ake magana akan su sune ummuna haffa da ummuna aisha radiyallahu anha wato anhuma ko dauki ma ummuna hafsa wanda ita ce dai ai ta fitar da sirrin da duk ake magana akan shi ya zanyo saukan wannan sura ko to in kuka dauka na farko da Allah ya ce muslimatin mu'minatin ko sannan qanitatin har zuwa ƙarshe Allah ta'ala da ya ce abidatin masu bauta in ka dauki muslimatin dama mun yadda musulmati ba ma musulma ba quraishi ya ce tsatsan da ta fito tsatso ne mai kyau sannan mu'minatin kuma masu imani wanda suke mu'minai ummuna hafsa ta cika wannan masu biyayya tabbas kana biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ranta yayi mata dadi ko bai mata dadi ba to da Allah ya ce masu tuba ai tuban nasu ne yasa Allah ya saukar da wannan aya sannan fadin sa subhanahu wataala da yace masu bautan Allah sannan kuma masu azumi to wannan duk cikin iyalan musulmai ma kusan ka ce ba wanda karar Allah ya bayyana tana da wannan siffar kamar ummuna hafsa radiyallahu anha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kai matakin da ya sake ta ko ya nufin sakin ta mun karanta a baya ai duk kun ji amma me ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikata wannan kawai sai ga malaika jibril ya zo tun daga saman bakwai yazo yace da shi Allah ne ya aiko ni yana karanta maka sallama sannan yana cewa amaidana na hafsa dakinta saboda tana mace ce innaha kanat sawwamatun qawwama ita mace ce sawwama mai yawan azumin nafila qawwama mai yawan sallan dare yace wani sa wa min nisa'ika fil janna kuma tana daga cikin matanka a gidan aljanna inji Allah ya ce faɗa ba to kaga wannan batun cewa mai bauta din Allah ya faɗa mai azumi Allah ya faɗi cewa tana ne sannan sayyibatin cikin su da kai zaurawa ita din ma haka ne ai tunda mijinta rasuwa yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bal ma daga cikin abinda Allah ta'ala ya mata sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da mijinta ya rasu shi mahaifinta ya ja samu sayyidina Uthman bin Affan shi ya fara samu yace mishi ya Uthman ina ma da ka zo ka aure diyata Hafsa ashe idan aka ga mutumin kirki da ya dace ba laifi bane an nemi a hada jini da tsatso da shi sahabbai suka fara yin wannan da haka ba abu ne da za a zo a rinka zagin mutane ana ganin wai ko dan mace ba ta da daraja bane ko dai wannan ba shi da daraja tun daga shi a cikin sahabbai Allah ya nuna wannan aya da yi ma sayyidina Uthman magana sai sayyidina Uthman bin Affan ya ce da shi ka ba ni dama in yi tunani zan maka bayani ma'ana yana buƙatar ya duba lamurransa tunda aure ba abun wasa ba ne daga bisani suka haɗu sai ya ce da sayyidina Umar ka yi haƙuri a duk lissafin da na yi a rayuwata ba ni da buƙatar aure a yanzu ba dan raina ba ya san Hafsa ba kun fahimci wannan ko sai ya samu sayyidina Abubakar kuma radiyallahu anhu shi sayyidina Umar kenan yace da shi ina ma da ka auri diyata Hafsa sai sayyidina Abubakar ya shiru shi bai ce masa eh ba bai ce masa a'a ba kamar yadda sayyidina Uthman shi ya bayani ba sayyidina Umar sai ji ba dadi a ran sai tashi ta fike kyalle sayyidina Abubakar bayan wani lokaci kadan sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yana neman auren ummu na Hafsa sai da aka yi auren aka gama sai sayyidina Abubakar ya zo ya same shi yace da shi ya Umar babu mamaki a lokacin da kai mun magana Hafsa ne maka shiru bai maka dadi a ranka ba yace ai ba babu mamaki bane kai ma ka fahimta ta a tare da mutum a lokacin sai yace to kai hakuri amma dalili na shine Allah shine shaida ina zuci zan zo in maka magana da kaina in nemi auren Hafsa sai na haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace da ni ya Abubakar ina da tunanin ina da nufin zan nemi auren Hafsa amma ba yanzu ba yace jin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi aurenta sai na murƙushe na waksan mana sawun giwa ta take na rakuni yace sai na dannanawa na fifita soyayyen Annabi sallallahu alaihi wasallam gare ta fiye da ni amma ka yi hakuri in da na ce maka ai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo to da na fallasa sirrinsa kuma baya halarta an fallasa sirrinsa in kuma na ce maka ba na son ta Allah ya san ina son ta a raina na dai fifita san da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke mata ni akan nawa ina fata mun gane wannan to wannan sai nuna darajar da ummu na Hafsa take da shi ku duba ku gani yanda gidan da ta fito da kuma irin yanda hatta manyan sahabbai suka kai ga nuna kaunar su gare ta da yanda kuma a ƙarshe ta tuke a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama uwa ga dukkanin mu'mini saboda haka dalilin wannan dogon sharhi shine ya nuna muku cewa babu wani kafa da za a shiga a zagi iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata kafa da za a zo a aibanta su ko a soke su ko a nuna ai sun yi laifi to in sun yi laifin Allah ya ce a gafarta laifin sai ne babu ina fata an fahimci wannan na sha faɗa kuma kuma zan maimaita muku tunda a karatun maza ne ta yawa maimaita a cikin alkur'ani gaba ɗaya ko hadisi babu inda Allah ta'ala ya taɓa faɗin kuskuren sahabi face ko kafin ya faɗi kuskuren ko bayan ya faɗi kuskuren kuma ya ce a gafarta ne shi Allah bai taɓa faɗin kuskuren wani sahabi ba face tare da gafara a tare da shi ba saboda haka menene kuma abun tada hankali mutumin da Allah ya ce an gafarta ne shi kuma waɗannan kurakurai da kuka ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi wannan kuskuren mugata ne a gare mu saboda inda ba su yi kuskuren an gyara ba mu muka zo muka yi kuskuren ba yanda aka gyaru sai dai mu mutu cikin bala'i da zunubi to amma ku da ya faru a kansu aka gyara kuma da aka gama gyaran Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya ce dinna yadda da kar wanda ya taba su nayi ne dan rahama gare ku yan baya ku gane da ake warware matsala idan ta faru Allah ta'ala ya dace da mu to in mu kalli daga farkon wannan sura har zuwa nan dan daga nan magana zaka juya zuwa wani gaba Allah subhanahu wataala ya bude wannan suran da kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da tambayarsa cewa me yasa yake haramta wa kansa abinda Allah subhanahu wataala ya halarta masa wato kaman yin sadaka da kuyan garsa ko shan zuma dan neman yardan matansa masu nuna tsananin kishi amma Allah ta'ala ya gafarta masa domin shi ne gafara ne mai jin kai mun ji wannan a farko sannan kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa shar'anta mu'minai hukuncin warware rantsaran kansu ta hanyar yin kafara idan sun ga cewa aikata abinda suka yi a ransu da suka yi maransu alkawari wannan abu ya kamata su barranta daga gare shi sai Allah ya faɗi yanda mu'minai za su yi kafara shine muka yi maganar kafara rantsuwa wanda aka kai tambayoyi a kansu sannan kuma Allah subhanahu wataala ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tuna lokacin da ya keɓance matarsa Hafsa ya sanar da ita wani labari ya kuma umurce ta da kada ta sanar da kowa wannan labarin amma sai ta sanar da Nana Aisha sai kuma Allah ta'ala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin abinda Hafsa ta yi sai shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da ita sashin wani abu wai koye mata wani sashi bi ma'ana Allah ya nuna ma Nana Aisha cewa duk da an gaya mata magana to akwai abinda kuma an sanar da annabi ita ba ta san shi ba saboda ya nuna fifikon shi akan kowa da kowa malamin suka ce za a daukan darussa a cikin wannan ayoyi da muka karanta daga farko zuwa nan kamar haka na farko baya halasta ga wani ya haramta abinda Allah ta'ala ya halalta masa ko da kuwa abin nan ya zanto cewa ga shi yanda shi yake so ko baya san shi indai Allah shi ke da ikon ya halalta wani abu ko ya haramta saboda yake lima tuharrimu ma ahallallahu lak idan Allah ya halalta kaka haramta ma asalin wato kanka sannan kuma darasi na biyu shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan sura ya nuna cewa shi bawan Allah ne cewa shi bawan Allah ne daukaka ne da daraja na karshe saboda a kira mutum da bawan wani abu da ba Allah ba shine kaskanci amma duk wanda aka jingina shi da abu mai daraja to shi ana nuna darajar shi ina fata mun fahimci wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko a hadisi yake zargin mayun duniya masu bautan duniya yake ka isa abdul dinar sai isa abdul dirham tid da bawon dukiya tid da bawon dinariya wanda ke neman kuɗi ba addini tare da shi ina fata kun ga jingina mutum da wannan sai nuna kaskanci to amma duk inda Allah ta'ala ke so ya daga daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani sai ku ga yana jingina shi da cewa bawon sa wa annahu lamma qama abdullahi abdan idza salla fa auha ila abdihi ma auha wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi subhanalladhi asra bi abdihi duk in ka duba waɗannan matsayin kusan guda 9 ko 10 shaku a Qur'ani inda Allah ya kira shi da abdu zaka ga duk wuri ne na girma da daraja shi yasa Allah ya kira shi da wannan to cewa nan sallallahu alaihi wasallam Allah ne ba kaskanci bane bal sai in ma mutum bai san menene ubudiyya saboda idan mutum ya san menene ubudiyya nan ne ma zai gane yanda Allah ya girmama sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma cewa manzon Allah ne ya nuna cewa darajar shi ba ɗaya yake da na kowa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sunan da kuke kira na da shi in ji dadi fiye da ku ce da ni abdullahi wa rasul ku ce ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne yace duk duniya ba sunan da in kuka kira ni nake jin dadi da wannan kiran kaman wannan to kaga wani kuma yazo yanzu ya ta cewa annabi ba mutum bane annabi kaza ne wannan sai nuna gaskiya ba a fahimci yanda hadisan suka zo ba da makamantan su sai zama kaman wuce iyaka ne muna fatan kuma Allah ya sa a fahimta a gyara ba fada muke ba gaskiya muke fadi sai na uku shine a cikin ayan za mu fahimci dole ne ga magidanci ya san wane kishi ne na mata zai dauka da muhimmanci wanne ne ko ba zai dauka da muhimmanci ba saboda kun ga abin da ya janyo ayan ta sauka kishin da wace ta nuna na nawa ne Aisha na na Khadija na na Hafsa kun ga ai kishin da ta nuna da fushi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kanshi kaza sai Allah ya ce a haramta kaga ce wannan fushin da ta yi kenan ya halasta dai ba ta hakuri ya lallashe ta wannan ya halasta amma haramta ma kanshi wani abu wannan ba abin da kuma ya kamata ya kula da shi ne ya bashi wani muhimmanci ba. Ita dai abin da yake haƙƙinta dole a bata haƙƙinta, kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke rayuwa da matan shi. Saboda wata rana yana zaune da sahabbansa sai ga baiwa za ta kawo masa abinci, tana ɗauke da abinci kuma sai ga wata baiwa ƴar safanna na Aisha ta taho da gudu duk ga fili ga komai, amma ta zo ta banka da abincin dake kwanan wannan baiwa sai da ya fashi. Wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ke zo nan, na zo ya ce waye turo ki dan da ganin wannan ba ya kanta ba, waye turo ki, tace mai ɗakin gabas Hajiya turka shi ita ta turo ni. Wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka sa hannunsa da kansa yana kwashe abincin, sannan kuma sai ya tattara kwanan da ya fashe, sai ya kira ummuna Hafsa ce nake ga, kamar tace ta aiko masa da abincin ko ɗaya daga cikin, yace to ina take, ta zo ta je ɗakin nana Aisha ta zabi kwano gangariya, yace abinci dai nawa ne na yafi, amma kwano wallahi sai kin biya ta, tunda kika fasa kwano bai fi kwano ba, cibar kallo bai yanzu ma na ya cibar kallo ina a yan zamani ma na gaba su zan shi ba, yanzu ma na kwano ko gila sam sai dai turare ko kuwa ko ina na yi da na sa ana su kiristal ko an koma musulmi ba mu sani. Kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da ya sa tabiya, kun ga a wannan lokaci ya nuna muku cewa Annabi sallallahu alaihi mutum ne adali, adali na ƙarshe, duk yanda yake da kusanci da mutum in ye ba daidai ba baya goyon bayan rashin daidai, to shi ne Annabi Allah ta'ala ke nuna mishi game da wannan. Sai na hudu shine mun fahimci shar'anta wa mu'minai kafarar rantsuwansu idan sun warware ta, idan mutum ya yi rantsuwa sai ya yi kafara, kuma kafarar rantsuwa dai yake da kafaran azumi kamar yadda muka yi bayani a baya bayan an yi tambaya. Na biyar mun fahimci bayanin girman matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kariyar da Allah yake ba shi, tunda ga ina Allah ce a fara buhu in tsallaka kunna ko wannan ayar ma wasu malamai na cewa sayyidina Umar ne ya fito tsakar gida Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo daga masallacin, kun san ko da ya dawo bai tsira ba, wata sai da ta kalle shi tace me yasa kai kwana 29 ba kai 30 din ba, tace kuma da baya nan mun fi kowa shan wahala, tunda kaga ko gas ne ya kare ba sai isa su je su gaya mishi ba, sai dai a girki da gawayi in babu a ta jika abinda yake gurasa ne da ruwa ana dannawa haka nan da hakuri, amma kifadi irin na mata ba lalle su nuna maka ba, wasu matan duk wuyan da za su sha sun gummata sashi akan wai su nuna sunan sun gaza, tace da baya nan mu muka fi kowa damuwa da shiga damuwa, amma yana shigowa ita ta fara kallo tace me yasa ba kai wata ɗaya ba lantarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da hakuri, yanzu kai kana shigowa gida aka gaya maka wannan ya me zai faru, ai sai abin da Allah ya kuma sai abin da Allah ya, to amma sai kawai ya fara fatawa bawan Allah nama Abdullahi ne, sai yake cewa ai wata kwana 29 ne dama ko 30 sai in ya ɓoyu ne ake cika shi 30, ka ji ba ma'ana waye birge tsakanin shi da ita, shi kawai ya nuna ma kawai irin wannan ma bata san barka a bata ilimi bata ma san me rayuwa, saboda ba za a ɗauri kashi ko a bata igiya, kawai sai bata ilimi a makwakin wannan gashi duk duniya na amfana da wannan ilimin nasa. To wannan kenan. Sai na shida malamai suka ce daga cikin kyakkyawan mu'amalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga matansa kasancewarsa baya kididdige musu dukkan abubuwan da yake zargin su da aikatawa na laifuka, kun ga an ce ya faɗa mata wani abu wa sarra kuma ya ɓoye wani abu bai faɗa mana na Aisha ba, Allah ya sanar da shi amma ba duka ya faɗa mata ba, ku gane nan akwai fa'ida sosai, ba duk abin da ka sani ne sai ka faɗa mu kowa abin da ya shafe shi, ka ba sanar da mutum gwargwadon abin da zai zama maslaha tsakaninka da shi, saboda wani abu in ka faɗa mishi da yawan mutanen da kake mu'amala da su akwai wanda ka san wani abu game da su wanda da yau za ka fito ka faɗa musu to hatta alaƙarka da su sai ta yi rauni ko ta samu matsala, haka ne ko ba ta bari, wata ta zage ki an yi screenshot an turo miki kuma kin gani, don haka daga ranar duk sai su da ta yi in ma da ke take kin gani, la'alla kuma akwai ta alaƙa ta amfani tsakaninki da ita wanda yau da za ki nuna mata kin sani to wannan sai ta kunya ma ba za ta iya ƙara waiwayenki ba, ido da kunya ba za ta iya ba, dole sai dai kuma ta haƙura da mu'amala wanda ke kuma kila kina da buƙatar wannan mu'amalan saɓanin wanda ba wancan ta farko ba. ina fata mun gane shine abinda laraba ke cewa ma li kulli makanin maqal wa li kulli maqalin makan kowani wuri da abinda ake fadan sa kuma duk abun fada yana da wurin fadin sa ba sai ko kun fahimta ba yanzu mace sai ta zo rikicinta ma da mijinta yaranta suna makaranta ka tana su to ai baban ku ne mafi fasse yanzu ba ai muku wai zai fara bala'i gidan nan to su ya ki so kike su canza uba su je su fiyo wani a kasuwa ko me kike so ya faru da an abu wata kuma ko a daki suke sabani sai ta daga murya dan yayan su san ba a tausayin ta haka zaki ta nuna mu shikenan sai su sa masa kinsa da makamancin wani lokaci ya cika to ya kuri na ƙarshe ne Allah subhanahu ta'ala baya zaba mun da Allah subhanahu ta'ala sai abin da yafi kyau da nagarta kun ga yanda ya nuna waɗannan matan da ya zaba ne shi asarar buhu asa anan ba ana zato bane tabbaci ne tabbas in har kuka bari annabi sallallahu alaihi wasallam kuka fusata shi ya gaza hakuri ya sake ku to ga fa irin matan da Allah zai bashi ina fata mun fahimta wannan maganan ta in ta tuba ila Allah faqasqat qulubukum zuwa karshe da asarar buhu in tsallaka kunna malamai suka ce sayyidina Umar ne zo tsakiyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakar gidansa ya daga murya yana iyayen mu'minai nasiha waɗannan duk kalmomin da kuka ji na Qur'anin nan sayyidina Umar ya faɗe su sai Allah ya dawo da su a matsayin wahayi wanda wannan yana daga cikin martabansa da matsayinsa da darajar da Allah ya bashi to insha Allah in mun zo aya ta gaba za mu ji an gama da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mu kuma za a zo kanmu a gaya mana me ake so ne saboda mu ma kar mu shiga irin yanayin da mu wala aiko annabi ba za a aiko mala'ika bai warware matsalan mu ba haka ne ko yawa matsalan mu na cikin biyayya ne ga sunna don Allah ya dara nan litiri kenan sai mu dora bi idnillahi ta'ala daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mana kuma ya gafarta mana sai mu je littafi na biyu insha Allah.